ayau daya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 430 wanda ya dace da 27 ga watan 1 na shekara ta 2009 ta miladiya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin al-Furqan zamu fara darasi a cikin littafin al-Izziyya muqaddimat al-Izziyya lil jama'ati al-Azhariyya ta al-Sheikh Abul Hasan Ali al-Shadhili al-Maliki fikihu a madhhabar Imam Malik ibn Anas Imam Dari Hijra. Kamar yadda muka saba lokacin da zamu fara saba karatun littafi mukan yi yar shimfiɗa akan haƙƙin ilimi akan mu, wani lokaci akan muhimmancin ilimi, wani lokaci akan ladabban ilimi, sannan kuma da ɗan bayani akan fannin da za a karanta da muhimmancinsa da kuma littafin da za a karanta. Insha Allah cikin ɗan ƙaramin ƙanƙanin lokaci don so in tunatar da mu a kan haƙƙin ilimi a kanmu, inda abinda zai haɗa mu a wannan majalisi ilimi ne. To wannan ilimi wanda za mu rinƙa wato barin gidajenmu da barin harkokinmu dominsa, yana da haƙƙi a kanmu. Menene haƙƙin wannan ilimi ɗin? Muqaddima ta farko kenan. Allah maɗaukakin sarki ya sanya neman ilimi ya zamanto ibada ne, domin haka ya yi umarni da shi, ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah, ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Wannan umarni ne na Allah. In Allah ya umarni da abu, to wannan umarni yana nufi akan cewa, yana nuni da cewa wannan abun wajibi ne. Don haka sani wajibi ne. Wajibi kuma yana ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen ibada, hukunce-hukuncen ayyukan ibada. Don haka neman ilimi ibada ne. To haƙƙi na farko na dukkan wani aiki na ibada shine mutum ya zamanto ya tsarkake niyya a cikinsa. To musamman ilimi. Ilimi ya kunshi alkhairai masu yawa, amma mutum ba zai samu wani abu na alkhairansa ba sai ya bashi wannan haƙƙi nasa na cewa ya yi shi don Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba aradan min ad-dunya lam yarah ra'ihata al-janna. Wanda ya nemi ilimi wanda ake neman Allah da shi, baya neman sa sai domin kawai ya samu wani abu na duniya, to wannan ba zai ji kanshin aljanna ba. A wani hadithin yana cewa man talaba al-ilm liyumari bihi as-sufaha wal yujadila bihi alfu al-ulama lam yarah ra'ihata al-janna. Wanda ya nemi ilimi domin ya rinka alfahari ga jahilai da shi, kuma domin ya rinka jayayya da malamai da shi, don ya nuna cewa shi ma ya shiga cikin sahun malamai, ya rinka mujadala yana nuna ilimi, to wannan sha ba zai ji kanshin aljanna ba. Saboda haka haƙƙin ilimi na farko ka yi shi don Allah. Waɗanda yake za a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin waɗanda farkon waɗanda za a yi musu hisabi daga cikin hadda mai ilimi, wanda ya nemi Allah ya ba shi ilimi, Allah zai tambaye shi cewa me ya yi da iliminsa. Idan ya yi saboda Allah ne, Allah zai gaskata shi, mala'iku su gaskata shi. In kuwa ba haka ba ne, Allah zai ce masa ƙarya suke yi, ta yi ne don kai a ce malami ne, sannan a jefa cikin wutar jahannam. Saboda haka yayin da ɗan uwa musulmi za ta taho majalisin ilimi, sawa'un irin wannan majalisi namu ko kuma wani daga cikin majalisan ilimi, alhamdulillahi wanda Allah maɗaukakin sarki ya yawaita su a wannan gari namu, to ka tsarkake niyyarka. Ka tsarkake niyyarka ya zamanto saboda Allah kake zuwa, saboda neman abin da yake wajen Allah, saboda ka san cewa ibada ce kake yi. Takun da kake yi ɗaukaka darajarka ne, kankara zunubanka ne, samun yardar Allah ne. Da za ka mutu a wannan hali, za ka mutu a cikin ibadar Allah. Muna gani wanda yayi ihrami domin aikin haji ya ci danya da wannan aikin da ya mutu a cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ai masa kada a sa masa turare abin ne shi a cikin tufafinsa ranar alkiyama za a tafi shi nayin talbiya so da haka a cikin halin da ka mutu in ka mutu a cikin halin neman ilimin nan Allah zai tashe ka a cikin masu neman ilimi saboda haka yayin da amma dole sai ka bashi haƙƙinsa da cewa ka yi shi saboda Allah kada ka yi domin ka zo kamar domin ka zo saboda ka rasa wajen hira idan ka zo ka ci ya zama to wannan zai kashe maka lokaci ko kuma domin ka jiyar da aikinka ko domin riya ko domin wani abu wanda yake na rabon duniya da abin da mutane suke dubawa ka yi shi saboda Allah maɗaukakin sarki kawai haƙƙi na biyu na ilimi shi ne cewa ilimi yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa muna gani yanda yayin da annabi Musa ya ce Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa zai kai shi zuwa ga bawa daga cikin bayin Allah wanda yake da ilimi da shi annabi Musa ba shi da shi annabi Musa ya yi kwaɗayi a kan wannan da ya tafi bai yi saukin samunsa ba sai da ya sha wahala har ya koka wahalar da ya sha yake laqad laqina min safarina hadha nasaba haƙiƙa mun sha wahala a cikin wannan tafiya ta mu sannan Allah ya haɗa shi da wanda zai nemi ilimi din a wajensa saboda haka ɗabi'ar ilimi yana buƙatar sadaukar da kai malamai suna cewa al-ilmu idza a'taytahu kullat la yutifa illa ba'dha ilimi idan ka bada kanka gabaki ɗaya gare shi ba zai baka komai ba sai ɗan kaɗan nasa wato gabaki ɗaya a ce ka bayar da kanka ga ilimi abinda zai baka ɗan kaɗan ne to ina kuma ga idan kaɗan ɗin kaɗan ka bashi nawa zai baka saboda haka ilimi yana buƙatar sai an tashi an neme shi wato abu ne wanda yake ba kawai za ka tashi ne ka ba bilbara ta yake zuwa ba kawai a buɗe jirginka ya kawai an samu a'a sai da nashi sai da nema daga cikin malaman wanda suke suna wannan zamanin kamar yadda abin nan akwai wanda za ka ji an ce littafin al-mughni na Ibn Qudama na fiqhu ya karance shi daga bango har bango ya sauke kuma karatu na nutsuwa ne neman ilimi ya karance shi har sau wajen bakwai mujalladansa irin manya ɗin nan na da masu girma ba wai ƙananan mujalladai ba mujalladi 11 ce amma ya karance shi sau wajen bakwai littafi kaza ya karance shi sau wajen kaza muna gani muka ga kissar irin su Imam Nawawi wanda saboda himmarsu da sadaukar da kansu wajen neman ilimi din za ka ga ba sa bacci Imam Nawawi an ce baccinsa sai dai ga ɗan kishingiɗa a cikin littafansa ya ɗan kishingiɗa amma wai ya ce wai yau ya zo ya kwanta a kan shimfiɗa da mataki ya ja mayafi ya lulluɓa shi bai san wannan ba sai dai in ya ji bacci sai dai ɗan kishingiɗa haka baccin ya kwashe shi a haka to haka shi yasa haka shekara dudu shekarunsa nawa shekaransa 46 a duniya amma yau littafansa nawa ne muke karantawa ga 40 Nawawi ga Riyadu Salihin 40 Nawawi duk makarantar islamiyya ta maza da ta mata da ta yara a karanta shi Riyadu Salihin masallatai kusan da yawa gabas da yamma kudu da arewa a Asiya a Afirka a ƙasashen larabawa ana karanta ga sharhinsa na sahih muslim ga littafinsa na fiqhun hanabil a shafi'iyya rawdatu talibin da majmu manya-manyan tafai wanda yake duk ko ina za ka ga abin da ya rubutu a ga azkar kanta littafinsa na azkar shi ma za ka ga ana yawan karanta shi a majalisai saboda albarkar da Allah ya sa a cikin ilimin su domin sun ba mu ilimi haƙƙinsa daga cikin haƙƙin ilimi kuma kai aiki da shi daga cikin haƙƙin ilimi kai aiki da shi kamar yadda magabata suke cewa ilimi yana zuwa yana yin hatifi yana turo risala saƙo na faɗakarwa saƙon nan nasa shi ne na al'amal in ya same shi a wajen shi kenan sai ya zauna in ku bai same shi ba sai ya tashi ma'ana inda wanda yake karatu ilimi yene masa allura ya aiki in yi aiki shike na sai ilimin ya zauna in ka bi aiki da ilimin nasu ba sai ilimin ya tashi imana zai zama to ilimin nasu ba shi da albarka yasa aka rawaito daga Imam Ahmad cewa bai taba jin hadisi ko sau ɗaya ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yayi aiki da shi wannan haƙƙin ilimi ke aiki da shi don daga cikin haƙƙin ilimi ka bayar da shi ka bayar da shi shi yasa Sheikh Uthman dan kodiyo Allah ya ji kansa ya yarda da shi yake cewa haƙƙin dukkan malami ne da ya samu faraga daga farillan ainihinsa wato ma'ana abinda suke wajibai a kansa ya gama su ya kiyaye lokacin sallansa da azumi da zakka da haƙƙin iyali da sauransu to ya bada lokacinsa kuma ga sanar da mutane abinda zai kai su zuwa ga Allah don wannan haƙƙin ilimi ne in Allah ya ba mutum ilimi ya samu lokaci wanda yake zai sanar da shi ga mutane wanda yake wannan shine zakkar ilimi kuma shine ainihin gadon annabawa shi ma wannan yana daga cikin abinda zai fitar da mutum daga hasara ya zamanto kan cewa kana sanar da ilimi shine wasicci da gaskiya din da Allah madaukakin sarki ya ce ɗaya daga cikin tsofin waɗanda yake za su samu tsira daga hasara to sannan shimfiɗa ta biyu dangane da ilimin fiqhu ilimin fiqhu ilimi ne mai muhimmanci saboda ganin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah yake son sa da alkhairi sai ya bashi ilimin addinin musulunci ya bashi fiqhu alfiqh asalin ma'anarsa alfahm fahimta wato ilimin da zaka fahimci addini ka san hukunci a cikin kowane abu ya zo maka ka san hukuncin Allah a kansa dama kuma mumini abinda ake so da shi kada ya aikata wani aiki ya san hukuncin Allah to wanda yake duk wani abin da zai ya san hukuncin Allah a kai wannan shine faqih asalin ma'anar ta kenan a malaman fiqh din suna fassara shi da cewa al-ilm bil ahkam ash-shar'iyyah التفصيليه من العلم بالاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه فن واتو حكمتين حكمتين شريعه وندا اكي ايكي دس با وندا اكي ايكي قادي دس با دون wannan ba a ce mas ilmun aqida ba ilmun fiqh bane haka zalika ilmun alabiya ilmun ai hukuncin hukuncin shari'a da ake aiki da su amma kuma daga dalilai wato kusan ilimi ka san hukunci da dalilin su shine fiqh ka san hukunci kawai babu dalili wannan ba fiqh bane to wannan ilimin alhalal wal haram yana da muhimmanci ilimin fiqh shine ilimin alhalal wal haram ka san abinda Allah ya halalta ka san abinda Allah ya haramta domin wannan shine zai saka bauta ma Allah bi yaqin hadisa basira kuma da yaqin shi yasa ne Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai ya yabi waɗanda yake sun fi kowa sanin halal da haram kamar Mu'adh bin Jabal yace ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai saboda haka domin Allah ya bashi fikihu kuma da Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi masa addu'a sai ya ce Allahumma faqihhu fid din Allah ka bashi ilimin fahimtar addini dan haka ilimin fikihu yana da muhimmanci kwarai da gaske domin da shine zaka san abinda Allah yake so ka san abinda Allah baya so to zamu yawanci littafan fiqhu suna kasa ilimin fiqhu kashi biyu fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat wato fiqhun ayyukan ibada da kuma fiqhun ayyukan mu'amala fiqhun ayyukan ibada abinda suke nufi na wato abubuwan da ke haƙƙin Allah akan bawa tsakanin bawa da ubangijinsa shine ita ce sallah da sharuɗanta da azumi da zakka da hajji sannan wannan suna farawa da shi saboda shine ainihin dalilin halittar mutum ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka kafin ma kace zaka san yadda zaka yi mu'amala da mutane ka san yadda zaka yi mu'amala da ubangijinka saboda haka ake kaddamar da fiqhul ibada sannan sai a zo fiqhul mu'amalat abuna yake yi da fiqhul mu'amalat hukunce hukuncen da suke Allah ya gicciya wajen mu'amalar mutane tsakanin su da juna wajen mu'amalar su ta fuskar dukiya shine al mu'amalatul maliyya da wajen auratayya al-mu'amalat zawjiyya da kuma wajen idan sun yi cudanya da juna an yi laifi sata zina kazafi shan giya an ji ma wani ciwo an kashe wani shine ahkamul jinayat sannan yadda kuma za a rarrabe rigima in sun yi rigima shine a abin nan al-qada' wa shahada abin da danganci alƙalanci da shaida da sauransu to duk wannan sannan su shine jumlar addini kuma idan mutum ya san su bid dalil wannan shine za a ce fakir to mun zabi wannan matani na al-iziyya domin littafan da ake rubutawa a fiqhu littafai ne iri uku akwai al-mutun akwai ash-shuruh akwai al-hawashi al-mutun sune littafai da aka rubuta su da takaitacciyar ibara maganganu takaitattu domin ka san abu hukuncin sa kaza ne abu hukuncin sa kaza ne sannan akwai ash-shuruh wanda ake sharhin waɗannan littafan da aka yi su a takaice a cikin sharhin ake faɗan dalili ake bayyana kuma sabani ake bayyana yanda aka rinjayar da magana sannan kuma akwai al-hawashi wanda su kuma za su ƙara zurfi domin su kawo ya zuwa ga abubuwan da ba sa cikin mutum da shuruf su kuma su kawo su to abinda yake ba ta ɗalibin ilimi ya fara su ne da al-mutum kuma al-mutum ɗin ma su ma hawa-hawa ne matani na fiqhu matanai na fiqhu suna hawa-hawa kamar akhdari ismawi iziya risala askari mukhtasar duk wa'innan mutum ne a matsabar malikiya a matsabar hanabila kamar manarus sabil umda zadul mustaqni al-muqni al-kafi al-mughni duk waɗannan kowanne ya dace da matsayin neman ilimi matsayin ɗalibi wajen neman ilimi a mun ɗauki matnul iziya saboda yayi kokari ya taba wato abwabul fiqh baki daya da ibadat din da mu'amalat a matabar imam matni da aka rubuta shi a matabar imam malik amma ba nufin mu ni yi karatun matabar ba ma'ana ba nufin mu musan matabar imam malik ba a nufin mu musan hukuncin Allah akan masayin da zamu karanta hukunci na Allah madaukakin sarki da dalilin sa saboda haka idan matsala ta zo a yanda faɗa ke a cikin matabar imam malik ko kuma a cikin abin da shine littafi ya rinjayar ta saba ma dalili bayyananne to zamu ishara ga cewa wannan matsala ce da ake sabani amma abinda malam ya tafi a kai ya saba ma dalili daya wani kaulin wanda yake mai dalili din ya fi nasa karfi saboda haka manufan mu shine a san hukuncin Allah a cikin masayin din da zamu karanta ba wai a san ita mazhaba da sabani da ke cikin mazhaba da makamantan wannan ba an fahimta ai saboda haka shi yasa ko a karanta mazhabar ko a karanta matan na mazhabar malikiya ko na mazhabar shafi'iyya ko na mazhabar hanabila ko na mazhabar hanafiya dukkanin abin idan dai aka dauke shi a wannan manhajin ba za ka ga bambanci ba gurgudo ga abin da ya bayyana gare mu na dalili kan cewa wannan shine rajihi a cikin matsala haka zamu bayyana akan haka zamu tafi wajen karatun mu insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu fahimta kuma ya bamu ladabtuwa da ladabin ilimi ya bamu kiyaye haƙoƙin ilimi ya bamu albarka a cikin abin da muke karantawa ya sanya shi zama to hujja a gare mu sai ya sanya shi zama to hujja a kanmu yanzu zamu fara da bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin malan ya fara da hamdala alhamdulillahirabbilalamin wannan kalma wannan jumla ta godiya ga Allah madaukakin sarki ya zamanto dabi'ar malamai ne na addinin musulunci in za su fara littafai ko za su fara wasiqa ko za su fara yin huduba su fara da godiya ga Allah wannan asali ya samu asali daga alqur'ani da sunna alqur'ani da zai bude Allah ta'ala da zai bude da suratul hamd alhamdulillahirabbilalamin haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi huduba zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu kuma duka sau dayawa za ta ji hadisai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba sai a ce fa hamidallaha wa asna alaihi yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah yayi kirari gare shi saboda haka sunna ce kenan koyi ne da Allah da manzon sa salawatu Allahi wa salamu alayhi wajen rubutun littafi a fara da godiya ga Allah shi yasa ne za ka ga malamai magabata haka suke yi wajen rubuce-rubucen su alhamd abinda ake nufi da alhamd bayanin ya gabata a cikin wajen tafsiri amma dai abinda ake nufi da alhamd shine as-sana'u bil jamil yabo da kyakkyawan wato da kyawawan sifofi wato ka ambaci kyawawan sifofin mutum idan ka ce ta ai wani mai hakuri ne wani mai kyauta ne wani Allah ya bashi kyawawan sifofi wani mai kaza ne wani to faqad hamadtahu ka yi shi saboda haka yabo daban yake da godiya kamar yadda muke faɗa a cikin Hausa godiya ash-shukr ne godiya a larabci shine wanda ya yi maka ni'ima wanda ya maka ni'ima kai masa yabo akan wannan ni'imar da yayi ka nuna ka yaba da abin da ya maka sannan ka gode masa kada ka butulce masa shi yasa ne ake yin ta da zuci ake yi da ake yabo da ake godiya da zuci ake yi da harshe ake yi da aiki amma yabo ko mutum bai maka ni'ima ba in ya cancanci yabo ka yabe shi amma shi ba a yin ta sai da harshe kawai dukkan yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai alalamin sune wato dukkan jinsin halittu na Allah dukkan abinda ba Allah ba alam akwai alamul ins akwai alamul jin akwai alamul malaika akwai alamul hayawanat akwai wato mutane alam ne aljanu alam ne malaiku alam ne to Allah madaukakin sarki shine ubangijin su baki ta kowanne daga cikin su dukkan nau'in wa ashhadu an la ilaha illallah ina yana shaidawa babu an bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la babu an bauta babu abin tarayya a gare shi a cikin bauta wannan shi ma yana daga cikin abinda hudubar annabi du'a khutbatul haja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta kursa a cikin khutbatul haja duka wani abu wanda yake muhimmi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya koya mana mai khutbatul haja daga cikin abin da ta kunsa akwai shahada wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam ila da amincin Allah ya tabbata a gare shi as-sala asalin ma'anar ta addu'a dan haka in kace sallallahu alaihi wasallam kana cewa wato Allah madaukakin sarki kana yin addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam as-sala yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to Allah bazai ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ba to shi yasa ake fassara salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahama da ta dace da matsayinsa rahama da ta dace da matsayinsa amma asalin ma'anar as-sala addu'a wa salli alaihi inna salataka sakanun lahu kai musu addu'a shi yasa an mutane sun kawo sadaka kamar yadda Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyin su da kake tsarkake su da su kake musu tazkiya da wannan karbar sadakar sannan kuma kai musu addu'a wa salli alaihim ba yana nufin kai musu salati ba kai musu addu'a kamar wannan shine ma'anar ainihin as-sala kamar yadda larabawa suke faɗa kamar yadda yazo a cikin diwanin Aisha alayki mithlu alladhi sallaiti fabtami bi nawman fa inna li janbi al-mar'i mutaja'a yace yana yarsa addu'a dan tayi masa addu'a yace alayki mithlu alladhi sallaiti ke ma irin addu'an da kika yi ke ma ta tabbata a gare ki to shi san an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sai yace Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati ga ali abi aufa ai ma'ana ina yi musu addu'a kan Allah ya yi musu rahama to salatin Allah ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam rahama ce mai girma wadda babu kamar ta wa sallam at-taslim ma'anasa imma ma'anasa shine as-salamatu min al-afat wato aminci kubuta daga dukkan abin da yake cutarwa dukkan abin da ba a so ko kuma gaisuwa ne to ainihin ma'anar da haka wato ka cewa mutum assalam gaisuwa ne domin in ka ce Allah ya kubutar da kai daga dukkan abin da baka so kamar ka ce ne Allah ya baka tsawon rai domin asalin ma'anar tahiyya kenan at-tahiyya ma'anarsa wato Allah ya ja ranka in ka ce hayyaka Allah ai ma'ana atala Allahu umra Allah ya tsawaita ranka
da haka in ka gaida mutum kace masa assalamu alaikum kamar kake ne wato Allah ya tsawaita kwanakinka ta hanyar cewa ya amintar da kai daga dukkan abin da baka so in ya amintar da kai daga abin da baka so kaga babu wani abin da abin ki kenan a rayuwarka sai ka samu tsawon rayuwa to wannan ma'ana ita ake nufi yayin da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama cewa dukkan wani abu wanda yake baya so dukkan wani abu wanda yake naki Allah ya amintar da kai ya rasulullah daga wannan to kuma wannan shine yafi wajen salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai salati kadai ba ko kai sallama kadai ka hada su ga baki daya kamar yadda Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya hada guda biyu wa ala sa'irin anbiya'i wal mursalin kuma Allah ya kai salati da sauran annabawa da manzanni salati ga annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana salati a ciki akwai yake kamar sallaita ala ibrahim to da ka Allah ya salati ga annabawa ma to dan haka in muka yi muka ce Allah ya salati ga sauran annabawa dama abin wanda yake yazo a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu wajen salati a gare shi wajen yanda ya ambaci annabi ibrahim abin da ya tabbata gare shi ya tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da alayen kowanne daga cikin su al'al abinda ake nufi da al'al yana da ma'ana biyu imma mabiya wa imma wato dangin mutum abadin salati abinda ake nufi da al'al a bisa abinda ya furin jayi shine zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ahalinsa mutanen gidansa da kuma matansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen salati yanda ya koya mana salati yana cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad a wata riwayar yace allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati da kuma akan matansa da zurriyarsa to da haka sune fassara al kenan fassara al sune wato zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa sune ake yi masa salati amma abadin sadaka abinda ake nufi da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takillu sadaqati li muhammadin wa la li ali muhammad sadaka ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da alayensa ba alayensa abadin sadaka abinda ake nufi da su sune danginsa wanda suka fito daga gida daya banu hashim da banu al-muttalib sune waɗanda suka saura da gidan sayyidina ali da ƴaƴansa da ja'far da ƴaƴansa da atil da ƴaƴansa da abbas da ƴaƴansa waɗannan sune ali muhammad sallallahu alaihi wasallam su aka haramta masa sadaka sune banu al-muttalib da kuma banu abdul muttalib da banu hashim da banu al-muttalib sune aka haramta masa sadaka to amma a wajen salati sune zurriyarsa da matansa kauli na biyu akan al a wajen babin salati shine cewa mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine zabin imam ahmad in aka ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ay wa atba'i muhammad da haka kowane mumini da yake mabiyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin salati gare shi yayin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan shine zanin an sayyidina imam ahmad amma wasu rijaye shine kauli na farko saboda yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين دما سيجيا أجريسو دكي كاوان كوي دكي وتتاوى إلى يوم الدين يزوى قرانة ساقية يوم الدين أبن داكي نفي دي يوم الدين أي يوم الحساب يران داكي نفي أما بعد باين وانا شي وراء أما بعد سنة أشكين خطبة لكما أشكين ربوتو دان حكا النبي صلى الله عليه وسلم يكي harma ana danganawa ya cewa shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin alqur'ani da yake cewa a wajen annabi Dawud kan cewa Allah ya koya masa faslan khitab wato rarraba zance shine wato bayan kayi shimfiɗa kayi muqaddima sannan kace amma ba'd sunna ne a cikin hudu ba mutum ya faɗa amma faɗar ta in ka faɗa so da tayi wani lokaci kai ga wadansu wajen hudu ba idan suka faɗa suka sake yin wata karamar muqaddimar bayan sun faɗe ta sai sake cewa humma amma ba'd don haka ne kuma ba ta kale ba komai ma kowace gaba an kun suka ce humma amma ba'd in dai kace amma ba'd bayan shi tuda shi kenan yawanci mutane suna yin wannan ne wajen khutbatul haja bayan صلاتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باين سنجوا دروك مسيكم اسكار شوار ثم أما بعد تو أما بعد إن أسفت يتسو لا دون تنونة تنشوار تاتاري مقدمة وتنشفركو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كي فتاة to watakila dan suna ganin bari su bambance yanda magana annabi sallallahu alaihi wasallam tazo a cikin hutubatul haja da kuma tasu magana sai su ƙara cewa kuma amma ba'ad wannan takrarin ba shi da asali kamar yanda wadansu daga cikin malaman muske ke bihi akan wannan a fa yaqulu al-abdul faqir bawa al-faqir ila al-faqir ila Allah mabukaci zuwa ga Allah wannan yana daga cikin tawazu man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kasance da kai ga Allah Allah zai dauka shi yana da kyau mutun ya rinka tawazu a magana da a tafiya da kuma a cikin kama komai mutum zai yi tawalu kuma ya zaman cewa tawalun yayi shi da gaskiya saboda Allah ba tawalun da yake cike da riya ba a ce a ai wani akwai tawalu nan ku shi yayi ne ba dan tawalun ba dan ya hau kan wuyayen mutane a kai tawalun saboda Allah wani ya da cikin tawalu ya ce al-faqiru ila Allah Abul Hasan Ali al-Maliki ash-Shadhili Abul Hasan Ali al-Maliki ash-Shadhili Abul Hasan shine kunyarsa Ali sunansa kenan bai faɗi sunan uban mahaifinsa ba da kakansa dan haka sai aka yi sabani wane ne wanda ya rubuta al-Hijriya din wadin suka ce Abul Hasan Ali ibn Abdullah ibn Abdul Jabbar ash-Shadhili wanda yake wanda ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta zamanin sa ya mutu a shekara 656 wanda yake shine abin nan a sufi ne mai tariƙar wanda ɗan masu tariƙar Shadiriyya suke bin sa aka ce shine ake nufi da wannan waɗansu kuma suka ce a'a Abul Hasan Ali ibn Muhammad al-Manuki al-Misri domin wannan shine ainihin malamin da aka sani malamin Malikiya ya rubuta safai na Malikiya da dama daga ciki akwai sharhin sanar risala wanda yake yana nan dalibai suna kan kashi bayatu talibin rabbani to an ce shi ake nufi da ash-shadhili wanda yake wannan ya fi karkata da abin da ya fi rinjaye shi karinin imamu suyuti ne sun yi zamani ɗaya da imamu suyuti duk da yake ya mutu bayansa ya mutu a shekara 939 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu mutanen misr ne sawa'un shi ash-shadhili na farko ɗin ko kuma na biyun dukkaninsu mutanen misr ne غفر الله له ولوالديه ومشايخه واخوانه وسائر اهل السنه المحمديه الله يغفر تامسا da iyayensa da malamansa da ƴan uwansa da sauran mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذه مقدمه wannan littafi gabatarwa ne fi masail a cikin wadansu masaloli almas'ala ita ce wato a dukkan abinda ake dukkan abin da yake na hukunci ake ambatansa da dalili shine mas'ala wato ya kawo abubuwa na hukunce wanda an gina su ne akan dalilai da bai ambaci dalilai ba min al-ibadat na daga abubuwan ayyukan ibada wa ghairi zalik da wani wannan sune al-mu'amalat tunda bai tsaya kawai akan ibadat ba ala madhhab al-imam malik ibn anas rahimahullah ta'ala a madhhabar imam malik ibn anas Allah ya ji dansa al-madhhab abinda ake nufi da al-madhhab sune wato hanyar da wani daga cikin manya-manyan malaman ya tafi wajen fatwa da bayyana hukunci daga dalilai to malamai da sun kasance da dama da kowa yake da ra'ayi tun daga zamanin sahabbai kowa daga manya-manyan malamai wanda suka shahara da yin fatwa a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikinsu ya kafa madrasa me ma'anar ya kafa madrasa ba wai yazo ya ce ku zo ku dina akan ra'ayina ba ku dauki ra'ayina ku bar alkitabu wa sunna a'a ya samu almajirai masu yawa da suka zo suka wato a karanta ilimin sa suka tasirantu da fatoyin sa suka kiyaye su har suka mika su ga ƴan baya ake riwaya daga wajen su daga ciki akwai al-khulafa ar-rashidun Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali daga ciki akwai Abdullah ibn Mas'ud a Kufa da Abu Musa al-Ash'ari shi ma a Kufa akwai Abdullah akwai Zaid ibn Thabit a Madina da Abdullah ibn Umar a Madina da Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina da Abdullah ibn Abbas a Makka da Abdullahi ibn Zubair shi ma a Makka, da Anas ibn Malik a Basra, da Mu'ad ibn Jabal duk da yake shi bai yi tsawon rai ba ya rasu da wuri, da Abu Darda a ƙasar Sham, da Abu Ayyub al-Ansari shi ma a ƙasar Sham. Waɗannan sun shahara, da yawan fatuwa da mutane suka samu suka kiyaye ilimin su har zai zamanto kan cewa zaka ji ana maganar madrasatul Madina, madrasatul Kufa, madrasatul Makka, madrasatul Basra, madrasatul Misr. Kowanne daga cikin wato kowanne daga cikin sahabban nan wanda yake ya shahara da ilimi ya kafa wata makaranta, ma'ana yana da mabiya daga cikin tabi'ai wanda ya rene su, wanda kowanne daga cikin tabi'ai din nan shi ma ya zo ya zamanto wani babban imam. Yanzu kamar a Madina, bayan sahabbai aka zo aka samu manyan tabi'ai, har aka samu al-fuqaha as-sab'a wanda mun sha ambatansu a nan, Urwa da Qasim da Salim da Sulaiman ibn Yasar, da sunan da su al-fuqaha as-sab'a, wanda su kuma suka reni malaman da suka karantar da Imam Malik. Ilimin gabaki ɗaya na Madina ya tsaye a wajen Imam Malik, ya zamanto a zamaninsa babu kamarsa ba a Madina ba, kawai a Hijaz. Har ake ganin cewar akan Imam Malik ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da yayi ta alamul Madina ta tabbata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito ya ce ya kusata mutane su rinka dukan hantar dabbobin su a raƙuman su, ma'ana wato su daura sirri fi doguwar tafiya suna neman ilimi, ba za su samu malami da ya kai alimul Madina ba, malamin Madina. To da yawa daga cikin malamai sun ce wannan hadisin ya tabbata ga Imam Malik, don shi ne a zamaninsa ya zamanto in ba shi ba duk sauran malamai kafin shi za ka ga suna da wani. A zamanin fuqaha as-sab'a babu wani mutum ɗaya da ya fice, su bakwai ne za ka ga ake ta zuwa wajensu neman ilimi. Almajiransu kuma akwai waɗanda suke ba babu guda ɗaya, akwai Rabi'a kamar yadda a lokacin nan akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari, akwai Zuhri da akwai sauran mutane, amma a zamanin Imam Malik babu kamar sa. Shine ake zuwa daga ko'ina domin a nemi ilimi a wajensa. To shi Imam Malik yana da ra'ayoyi akan wanda ke an kiyaye su, ɗalibai sun kiyaye su, wanda yake a daga ciki akwai al-mudawwana wanda tambayoyin da Suhnun ya yi ma Abdulrahman dan Qasim, wanda asali Asad ibn Furat ne ya yi ma Ibn al-Qasim, sai Suhnun ya samu shi ma sake ma Ibn al-Qasim ya rubuta. Aka kiyaye maganganun Imam Malik akan matsaloli daban-daban na ilimi, tun daga ibada har mu'amalat. Haka zalika akwai Ibn Hadid shi ma yana da al-Wadhiha, tambayoyin shi ma da ya yi ma Imam Malik ne, da sauran littafai da suka kiyaye maganganun Imam Malik, wanda saboda yawan maganganunsa har sai aka gane wato tafarkin da yake yi wajen tunaninsa da wajen fitar da hukunci, shi yasa har aka gano kan cewa ga mazhabarsa. Shi yasa ne har za a tambayi Ibn al-Qasim cewa me ka ji Malik ya faɗa akan magana kaza, sai ya ce bai ji Malik ya faɗa wata magana a kai ba, amma shi a ra'ayinsa shi ne kaza, ma'ana a ra'ayinsa bisa yanda ya fahimci Imam Malik yake yin tunaninsa, yake kiyasinsa, yake fitar da hukunci da dalili, to shi inda shi ne ga abin da zai ce. Kuma wato kamar wannan tahriji yake, wato extrapolation yake akan maganar Imam Malik, inda Imam Malik na nan bai magana akan wannan ba, shi ma haka zai ce. To shi yasa sai aka yi zaman dukan cewa an san mazhabarsa. Dukkan malamai da aka kiyaye mazhabobinsu kusan suna da irin wannan gado da suka bari na littafai, da har aka gane ra'ayinsu, wanda yake shi ne zai taimaka ma mutane wajen yadda za su yi tunani wajen fitar da hukunci a cikin shari'a. Don ba kowa ne kawai don ka karanta aya da hadisi shi kenan kuma sai ka ce wannan aya tana nuna kaza, wannan hadisin yana nuna kaza, domin in ka ce za ka yi haka ba tare da ka bi ƙa'idojin da malamai suka sanya ko kuma ƙa'idojin da malamai suka bi wajen fitar da hukunci ba, sai ka ɓata, domin sai ka rusa abubuwa da dama. Saboda su sahabbai a zamaninsu cikin ɗabi'arsu yake, saboda su suka ga Larabawa ne, sun san harshe, sun san ma'ana alqur'ani da ma'anar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yadda Allah madauki sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alqur'ani ya bayyana sunna saboda haka abubuwan da za su faɗa na hukunci yana nan wato abu ne wanda yake cikin jinin su da tsokar su to amma wanda suka zo daga baya bayan dabi'u sun canza harshen larabci ya zama to ba a san shi yadda ya kamata ba ya zama to ana buƙatar sai an kiyaye ilimi dan a nuna mata yanda ga yanda sahabbai suke fitar da hukunci daga aya da hadisi in ka fahimta akan tafarkin fahimtar kowanne daga kowanne daga cikin malaman nan duk wanda ka dauka a cikin nasa fahimtar daidai ne to amma wannan fahimtar ta ba ita ce matakar magana ba shi sa kowanne daga cikin su yake cewa idan magana ta ta saba ma alqur'ani da sunna ko aje magana ta waje daya ki riko da alqur'ani da sunna imam malik magana ta mashhura a wannan shine kan cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr kowa ana karban maganar sa a ne masa raddi in banda ma'abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam shine kadai daga ya faɗi magana sai ce mun ji mun ji daga cikin maganar da kaga inda yake nuna kan cewar waɗanda suke da'awar a dariqu a yanzu tsakanin su da abin da suke danganawa masu dariqun kamar tsakanin gabas da yamma imam ash-shaykh al-islam ibn taymiya wajen maganar da yake a cikin maganar imam shadid yana cewa abul hasan ash-shadili yana cewa qad buminat lana al-ismatu fil kitabi was sunnah ولم تضمن لنا العزمة في الكشوفات وال في المكشوف والإلهام. يتي مرن الله دعفات أواتكم بتا يا ثبت جريمة أشين الكتاب والسنة. أما بعض ون لا من أكن أبن دام مشي من أني من كشف من جني كو أني من إلهام. وان بيجي yanzu yawanci duk me rigingimin da ake yi da masu sufanci da suke kawo abubuwa da suke rushe kitabu suna a rashin bin wannan magana ne ta irin wanda ake dangana su da ɗabi'u din suke faɗa su sun ce dukkan abin da za ka ji kayi tunani ko dukkan abin da za a ce maka wani malami ya ce ka bijire shi da alkitabu wa sunna domin anan isma take in ya dace da alkitabu wa sunna ka karɓe shi in bai dace ba kuma ka ajiye shi kawai magana sai imam malik kenan a wajen fikihu to saboda haka wannan muktasar din zai kawo shi ne a bisa madhabar Imam Malik ibn Anas amma kamar yadda muka ce ba za mu karanta shi bane a bisa muna karatun madhaba a bisa muna karatun sanin hukunci da dalil mai amfani da shi a matsayin jagoran mu wajen masail na fiqhu domin mu kiyaye hukunce amma mu san kowane hukunci daidai gurgudo da dalilin sa in matsala ijma'iyya ce mai tambihi a kai cewa wannan babu sabani a kai in matsala akwai sabani wanda yake kuma shi dalilin da ya dalilin kishiyar abin da malam ya kawo ya fi karfi mu ambaci abin da yake shine mai dalili mai karfi mu tabbatar da shi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala liyan tafi abihil wildan wana litafi yace na rubuta shi ne domin yara su amfani da shi wana ahum da makamantan su wato yara masu kamar manya masu kamar yara irin mu din kenan insha Allah ta'ala Allah ya so لخصتها من كتابي المسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك ناتاتو وانا لتاتي نيدا لتاتي نا وانا ناتن يامس سونا عمدة السالك واتو جاغورا لتفيا أكم مذهب الإمام مالك أجنوه كنشو كنشان إباد إبادو لسورا وسميتها ناتن ياما وانا لتاتي ناوا بالمقدمة العزية da wato muqaddimat al-izziya gabatarwa wanda take ake dangana ta zuwa ga izza lil jama'at al-azhariya ga jama'a al-azhar an ce wato tunda jami'at al-azhar mun san tun lokacin al-fatimiyun shekara ta 400 bayan hijira aka kafa ta tun a lokacin ne ake kankar da ilimi a nan saboda haka an ya yi ne domin a karanta ta a karanta wannan littafi a wannan jami'a مشتملة على 11 بابا ناتارا باب يقوم شهد ايه اتشكم ونا للتاتي انت ياسن يا متسونا الازية سبود التفاؤل تكاوان باتا شو ادوان دي كرانتا الله جيب باشي الازية لو كاكا ودان سمسكة ايه سبود يا دن جناتني جا انقوزو سويقة العزة سويقة العزة ادنا وطا انقواتي المصرى القاهرة سودا على أي حال هو نيني شدة أبندي كي يرجع الدعاء فاتن في شيء يشادون ده كان تاشي يا أمبانة بشي نعم.